أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare bu da jinjina da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya jara yawar mu ya kama wannan yini mai tarin albarka yini Lahadi dare na Litinin wanda yau yayi daidai da 6 ga watan 2 musulunci watan Safar yau hijira na da shekara 1446 11 ga watan 8 na miladiya 2024 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci na mu mai tarin albarka da ke daura da gidan Alhaji Salim Mai Nangi a nan unguwar Bubashan Gofa da jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam na babban malami Al-Hafiz Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya kai tsaye da kuma su kallon mu ta kafafan yaɗa bayanai na zamani ba su manta ba amma kun da ya kabata karatu ya kawo ƙarshen kitabul libas mun karanta wannan kitabul libas Allah ya sa mun je ƙarshen shi yau za mu tashi kitabul jihad shafi littafi na 88 kitabul jihad wanda shine babi mai namba ta 96 kenan a wannan littafi. Shafi na 88 ko? Yawa, shafi na 88. Za mu tashi hadisi mai namba na 420 daidai. Wannan kuma shine darasinmu na 49. Darasinmu na 49 cikin littafi insha Allah. Al-jihad jihadi ana nufin kokari ko himma da hobbasa game da wani aiki wanda zaka nema wa kanka kusanci ga Allah da shi idan an ce jihadi kalmar bata tike wai ga a fita ayi yaki da makami ga waɗanda ba musulmai ba da musulmai jihadi baya tsayawa akan wannan ma'anar kawai shi ma iya ɗaya daga cikin ma'anar jihadi ka ba da lokacinka wajen fahimtar da al'umma addini jihadi ne ka dau kudinka ka gina addini jihadi ne ka ba da lokacinka wajen goyawa da'awa baya shi ma jihadi ne dukkan wani kokari da zaka yi wa kanka wajen ciyar da addinin Allah gaba ana cin masa jihadi shi ma yaki wani bangare ne daga cikin jihadi a tafi domin kalmar Allah ta zama to ita ce madaukakiya kuma a disha shi kalmar kafirci a bayan kasa wannan shine jihadin da ake fita a yi fada a yi gumurzu tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba kuma har ma a yi kisa ko musulmai su yi shahada ko su dawo gida da ganima to idan an ce jihadi kalma ce mai fadi duk wani aiki da zaka yi domin ya ciyar da addinin musulunci gaba ana cin masa jihadi ana fahimta wani jihadin da lokaci yake wani jihadin da dama da Allah ya baka na kujerar mulki ko wani office sai kai aiki sai kai jihadi a wannan matsayin da Allah ya baka wani jihadin da kudi ake yi kamar waɗanda Allah ya horiya kudi su dau kudi su yi wa musulunci aiki sun yi jihadi wani jihadin a fita ai da makami kamar yadda ake yaki tsakanin musulunci da kafirci wani jihadin gashi nan dai iya da bangarori da yawa wani jihadin fadar gaskiya ne ka jajirce ka fada wani gaskiya ka yi jihadi wani jihadin ka kai kokarin hakura kai hakurin wajen zama da al'umma da kake cikin su a ga hakuri shine dabi'arka to shi ma jihadi kake domin kana koyawa an so wannan hakurin abu ne na alkhairi wanda kuma iya kawo musulunci ci gaba da ƙara masa daraja da kima hadisi na farko a babin malici an Abdullahi bin Abi Aufa daga sahabi Abdullahi bin Abi Aufa Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi aw an su sashan kwanakin sa allati laqiya fiha al'adu wanda a wannan kwanuka ma'aikin Allah yayi aran gama da shi da abokan gaba sai ma'aikin Allah yake cewa in tadir ku dan dakata dan dakata dan saurara hatta iza malati shamsu har sai lokacin da rana ta yi zawali qama fihim sai mutahi munfaci su kun ga wannan shi ma wani salo ne da hikima na gane lokaci da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokari ya karkafire a lokacin kun ga yace hatta iza malati shams har sai rana ta yi zawali dama a galibiya manzon Allah in zai fita yaki samman ko ake ana fitowa daga su ba za a fita to idan an je ba za a je a tinkare su ba har sai rana ta yi zawali kusan hikimar haka za a samu ayi sallan azhar a hada da al'asr ayi jam'u takasiri sannan kuma sai a je a fara fama da su iya cikin hikimomi na gane lokaci game da wani aiki da zakai ko da na addini ne kada aikin ya zo ya ci karo da lokacin sallah kuma ana fahimta sai ma'aikin Allah ya ce mu dakata idan mun je ma kada mu je mu far musu har sai rana ta yi zawali mun yi sallah mun kimtsa sannan kuma sai mu dofi su fakala sai ma'aikin Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane sahabbai kenan la tatamannu liqa al'adu kada ku dinga buri da bigen cewa Allah ya kawo yaki ayi da abokan gaba kar ku yi wannan ba a fatan yaki haka manzon Allah ya ce ba a fatan musiba ba a fatan yaki ba a fatan riba ba a fatan rigima domin abu ne a lullube ba a san wa zai cinye wa zai haye ba to ma ake kici kar ku dinga burin Allah ya kawo haduwar ku da abokan gaba kar ku yi wannan la tatamannu liqa al'adu kar ku dinga burin haduwa da abokan gaba wajen yaki was'alullaha al'afiya kullun ku dinga roƙon Allah zaman lafiya ana fahimta kullun ku dinga roƙon Allah ya ba mu zaman lafiya wannan shine tsari na musulunci kaga shi duk malamai da suke ta kokarin hana al'umma zanga zanga ashe akwai wannan hadisin a cikin manufar su ba a san rigima ba a san tashin hankali har sai in abin ya zama la muhal ma'aikin Allah da kansa yake cewa ku dinga roƙon Allah ya zauna da ku lafiya was'alullaha al'afiya amma fa iza laqitumuhum fasbiru har in kun zo ga su ga ku din dole yakin ya kama za a yi to ku jure ku yi hakuri a yakin ana fahimta har in kun guda a lokacin kun yi tsoro kuma kun yi zunubi kun yi aiki daga cikin kaba'ir zuru don gujewa abokin gaba a fagen yaki zunubi ne mai girman gaske kamar yadda aya take faɗa waman yuwallihim yawma idhin dubarahu illa mutarifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabi min Allah cikin suratu al-anfal ana fahimta saboda juyawa abokin gaba baya to zunubi ne mai girman gaske iya cikin zunubai wanda suna cikin kaba'ir zunub Allah ta'ala ya tsare to ma'aikin Allah a wani hadisi yake cewa fasbutu idan kun ci karo da abokan gaba ku tabbata kar ku gudu amma kar ku dinga fatan yaki kar ku dinga burin yaki ko fada ko wata musiba a'a ku dinga roƙon Allah a zauna lafiya sannan in yakin ya kama dole za a buga din to ku yi hakuri kar ku gudu kar ku tsorata ana fahimta wa alamu annal janna sai ma manzon Allah ya ce ku sani cewa ita aljanna wanda muke sare muke fatan shiganta bayan mun mutu to sai ma aikin Allah ya ta ta zilalin siyuf tana kasan takkuba ne tana karkashin inuwar takkuba ma'ana daga cikin abin da yake baiwa musulmi aljanna kusa kusa akwai jihadi akwai fita yaki tsakanin musulunci da kafirci yakin gaskiya da gaskiya kenan da tsari irin na musulunci ma'aiki ya ce duk wanda aka kashe shi a wajen yaki wanda ya hada sharadi a musulunci a yi da wanda ba musulmai ba to wannan kisa da aka yi wa mutum ya yi shahada ma'ana ya samu aljannar Allah dan yi shahidi domin darajar da Allah ya bashi ko wankan gawa ba za a masa ba shahidi da ya mutu a yakin musulunci na gaske da ake da kafirci ba za a mai wanka ba na gawa ba za a sa mai likafani ba sannan ba za a mai sallah ba yanda ya mutu da jinin da ya mutu to haka za a je a tona kabari da suturar da ya mutu a cikin ta za a je a tona kabari a sashi alfarma ce da kuma kima da Allah ta'ala ya washe shahidai wanda suka mutu a ma'arika wanda suka mutu a fagen fama na yaki shi yasa sahabbai suna kirga mutuwar shahada a yaki a matsayin alfarmar Allah ga bayin Allah har in wani nasa ya mutu yayin shahada za a zo ana masa barka da arziki ashe wannan ka ya samu shahada tuma masha Allah Allah ya ba mu irin ta su haka suke wa juna barka da arziki har in wani daga cikin ƴan uwa ya samu shahada ana fahimtar wannan saboda kallalle ilallah mutuwar shahada alfarma ce kima ce an ce ba wanda zai mutu a cikin musulmai yayi kwadayin ya sake dawowa duniya ya mutu a hanyar da ya mutu a ita sai wanda ya jihadi sai wanda aka kashe shi a matsayin shahidi sai wanda ya mutu a matsayin shahada ta musulunci to shi ne zai gwammaci Allah ya bashi ararai ya sake dawowa duniya sannan ya ƙara wani jihadin ya mutu a shahada saboda kamar aikin Allah yake cewa ita aljanna tana karkashin inwat takuba ma'ana da jihadi ake samun aljanna a wani bangaren summa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya saukar da littafi wa mujriya sahab ya Allah mai gudanar da gajimare wa hadibul ahzab ya Allah mai dirka ki abokan gaba ihzimhum ka dirka ki abokan gabar mu wansurna alaihim ya Allah ka taimake mu akan su ana fahimta wannan addu'a ce da ake karantawa a yayin yaki da cika sharadi na musulunci da kafirci Allahumma munzilal kitab wa majriya sahab wa hadibul ahzab ihzimhum wansurna alaihim wannan duk wanda ake yaki na musulunci da kafirci wannan addu'ar zai dinga karantawa Allah ta'ala iya ka taimako da gaggawa ga musulmai idan suna karanta wannan addu'a domin ma'aikin Allah ya kasance iya karanta ta yayin yaki an fahimci wannan hadisi na gaba daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kale yace ribatun yawmin fi sabilillah dako ko ka jira shine ribat ma'ana ka tsare wani abu da ya shafi addini ko musulmai suna yaki kai ka je gefe kana sabe kana kula da su waye za su kai musu hari ko wata dukiya ta musulunci an kawo ta kace kai za ka kwana ka gaje ta ko wani kaza na addini kace kai iya karkashin kulawar ka zaka bai tsaro da kariya to wannan ka dauyi ne daya kana ribat kana tsaro domin addini ko addinin ko wani kaya na addinin yi ni daya a wannan yanayin to manzo Allah ce khairun min ad-dunya wa ma 'alayha yafi duniya da abin da ke kanta alkhairi a gun Allah kai yi ni daya kana gadin addinin musulunci ko kana gadin wa'ansu gwaraza cikin addinin ko kana gadin dukiyar addinin to ma'aikin Allah ce alkhairin da zaka samu a gun Allah yafi dukkan duniya da abin da ke kanta gaba daya kun ga ashe ilalla ilalla jihadi alfarma ce kuma daraja ce duk wanda ya tafi jihadi yaki tsakanin musulunci da kafirci to babu shakka iya karewa musulunci alfarmarsa ne iya karewa addini kimarsa kaga shi ma iya cikin wannan alfarmar da ma'aikin Allah ya ce Allah iya yi wa ansu daga cikin bayinsa wa mawdi'u sawti ahadikum min aljanna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha manzo Allah ya ce gun ma'ajiyar bulalar ɗayan ku a gidan aljanna imma da gun ajiye bulalar shine mawdi'u sawti ahadikum gun ajiye bulalan ɗayan ku a gidan aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairu min ad-dunya wa ma 'alayha yafi duniya alkhairi da abin da ke cikin ta gaba daya lalle arziki iya aljanna kuma ni'ima tana aljanna kuma hutu yana aljanna yasa Allah ta'ala ya ce idan ka kalli yan aljanna zaka so ka ƙara kallon su domin zaka ga ni'ima da mulki mai girma wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka ga dan aljanna zaka so ka ƙara ganin sa domin za ka ga ni'ima za ka ga mulki mai girma ta tare da shi kuma an ce fadin gidan dan aljanna ya fadin sama da kasa gidan mutum ɗaya ne wannan to duk girman wannan gidan a ce akwai wani dan gude za ka aje bulala a gidan misali ko dan yiwa yara barazana kamar a duniya ko dan yiwa dalibai barazana to wannan gun ma'ajiyar bulalar dan aljanna a gidansa to wannan gun ya fi duniya da abin da ke kanta da kai da mu Allah khairu minad dunya wa ma alayha to a ce in ka kwatanta arzikin lahira da aljanna to babu wani abu da za ka kalle maka ce arziki ne a duniya in ba imani ba ana fahimta imani a duniya shine babban arziki a yawa amma wannan dukiyar da yanzu ta zama sanadiyar halakar wa an sun dawo daga cikin mutane karka kalle ta a matsayin ita ce arziki kawai ana fahimta haka wani malami yake cewa har in mutane suka manta da ni'imomin Allah da yi musu suka mai da kuɗi shine arziki to babu shakka sun dau hanyar halaka yace ilimi arziki ne zaman lafiya arziki ne Allah ta'ala yayi ka musulmi mai kiyaye dokokinsa wargwadon ikon ka arziki ne Allah ya maka Allah ya ma arzikin mahaifa mutanen kirki arziki ne Allah ya yi ka mai kokarin fahimtar addini wajen karanta yi da fahimtar sa arziki ne ba wai dukiya kadai ce arziki ba duk wannan abin da lissafa da wa'ansun su da yawa suna cikin ma'anar arziki a duniya ana fahimta to lalle ilallah arziki na lahira baka kwatanta shi da duniya shi yasa manzon Allah yace duk wani abu mai kyau ko mai ban sha'awa ko wani abu da za a kalle shi a ga wata dukiya ce to Allah da ya tashi halittarsa gari ya halicci ko menene shi to sai kawo daya ya jefa shi a duniya sauran 99 suna gidan aljanna duk abin da ya burge ka ya baka kyau da gani da sha'awa to ɗaya ne cikin 199 suna aljanna ana fahimta duk abin da Allah ya halitta dan ya baka sha'awa ko ya burge ka ko ya baka kaza to ma'aiki ya ce 99 sa iya gidan aljanna ɗaya ne kadai aka je huyi duniya ai musharaka akan sa gaba daya to lalle ilallah aljanna abace da ya kamata mu dage roƙon Allah da aiki wajen Allah ya bamu ita Allah ya bamu aljanna ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallama war rauhatu yarruha al'abdu fi sabilillah rauha shine jijjifi ko sammako bawa yayi sammako domin Allah domin wani aikin Allah au al-ghadwa ko sammako na yamma bayan la'asar kafin magriba kenan sammako na safe bayan asuba an yi sallar asuba kafin fitowar rana shine ar-rauha sammakon yamma kuma kafin rana ta fada al-ghadwa duk wanda ya ɗayan biyun nan domin ciyar da addinin Allah gaba to ma'aikin Allah ce khairun minad dunya wa ma alayha alkhairin da Allah zai bashi yafi duniya da abin da ke kanta ana fahimta duniyar fa ba iya ta garin ku kasar ku ba duniya gaba daya wasu ma malami suke cewa tun lokacin annabi adamu har zuwa yau din nan duk abin da ke kan doron duniya to yi ne daya domin daga addinin Allah ya fi daraja da kima a gun Allah kai ma kuma kimar da Allah zai baka da darajar yafi a cika ma duniya da dukiya gaba daya ta ana fahimta wannan yasa lalle bawan Allah ka nemi lokaci a cikin rayuwarka bawa addini ko wannan lokacin da zamu zo mu zauna minti 40 50 awa daya karkare na shi a zuciyarka ka yarda cewa ka bawa addinin ka wannan lokacin ka sadaukarwa fahimtar addinin ka wannan lokacin in ma kana da wani lokacin ka kara akan fahimtar addini da kuma ciyar da addinin gaba duk inda ka ji ana meeting ko ana tattauna domin ciyar da addini gaba kai kanka go baka san lokaci ko damar da Allah zai karba ma ba ku duba irin wannan garabasa da ma'aikin Allah yake faɗa ma wuni daya ko sammako na lokaci daya domin ciyar da addinin Allah gaba domin yi wa addinin Allah ta goma shi to yafi alkhairin sa yafi duniya da abin da ke kanta gaba daya shine ar-rauha da kuma al-ghadwa an fahimta hadisi na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه ده صحابي ابو هريره الله تعالى يا قاري ده دشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي رحمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي انتدب الله ولمسلم riwayar muslim ta zo ta zamman Allah ma'ana Allah ya dau nauyi Allah ya jibanci al'amarin liman kharaja fi sabilihi duk wanda ya fita domin daga addinin Allah to Allah ya dau nauyin sa karkace dole sai yaki ko fita neman ilimi ne ko fita wa'azi ne ko shiga wata da'awa ne aje ayi wa al'umma da'awa su fahimci addini duk wanda ya fita daga gidansa da niyyar zuwa yi wa addinin Allah aiki to Allah ya ce ya dau nauyin sa gaba dayan sa inna Allah ko kuma inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa tawallas salih Allah shine majibincin al'amarin masu imani Allah waliyu alladhina aman Allah shine majibincin al'amarin dukkan wani mai imani in ka sa kafa ka fice daga gidanka domin kai wa addinin Allah aiki domin ci gaban addini to Allah ya fada wa manzansa manzansa ya fada ma cewa Allah ya dau nauyinka gaba daya ya baka tsaro da kariya duk abin da zakai a hanya zuwa da dawowa to a cikin kulawan Allah kake wannan daraja ce ya yan uwa wannan kima ce ana fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ta harshen Abu Hurairah Allah ya kare yadda da shi la yakhrujuhu illa jihadu fi sabili shi wanda ya fita din wanda za a mai wannan alfarmar manzon Allah ce ba abin da ya fidda shi daga gidansa illa kokarin yada addinin Allah ya ci gaba wa imanun bi da kuma cikakken imani da Allah wa tasdiqun bi rusuli kuma ya fita domin gaskata manzannina inji Allah fa huwa alayya thaminun an udkilahu aljanna manzon Allah yace Allah yace na dau nauyin zan shiga da shi aljanna inji Allah na dau nauyin shiga da shi aljanna aw arji'u ila maskanihi alladhi kharaja min ko Allah yayi alƙawarin dawo da shi gidansa da ya fita daga gidan na ilam ma nala min ajrin aw ganima iya mai haduwa da abin da ya haru na sakamako mai girma na Allah ko ganima a ta wajen yaki yasa babu asara akan fita yi wa addinin Allah yake babu asara shine Allah yake cewa ka tambaye mushrikai wal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn idan an fita wajen jihadi wajen ciyar da addinin Allah gaba to ka ce mushrikai ba abin da suke zato a gare ku illa ɗayan abu biyu masu kyau ihda al husnayayn ana fahimta idan ka fita jihadi domin ciyar da addinin Allah gaba to kana karkashin ɗayan kyawawa guda kyakkyawa na farko shine shahada kwanan kai kare a kashe ka samu shahada kyakkyawa na biyu shine ka samu ganima a murkushe kafirci da kafir ka dawo gida da ganima yasa duk mayaki duk mai jihadi fi sabilillah to bashi da asara in mutuwa kai to ka mutu a hanyar magabata hanyar shahada in ka dawo gida da ganima wannan kuma wata ribar kafa ce Allah ta'ala ya baka ita shine hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayi shine ma ake yake cewa ba abin da ya fidda shi daga gida sai gaskata manzani da imani da Allah to manzon Allah yace Allah yace ya dau alƙawarin shigar da shi aljanna ko ya dawo da abin da ya dawo da shi na lada mai girma ko ganima wali muslim riwayar muslim masarul mujahidu fi sabilillah wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilillah misalin wanda ya fita jihadi domin daga addinin Allah kar ku manta da ma'anar jihadi da na faɗa ba dole sai yaki ba ka fita da'awa ka fita wa'azi shi ma jihadi ne ana fahimta wanda ya fita domin daga addinin Allah gaba wajen bada lokacinsa ko dukiyarsa sai Allah ya manzo Allah ce Allah ne kadai ya san wanda ya fita domin yayi wa addinin Allah aiki to sai manzo Allah ce kama sale sa'imil qa'imi in dai ka bar gidanka ka fita yi wa addinin Allah aiki to misalin ka a wannan yinin ko a wannan kwanan ko a wannan kwanakin kamar wanda kullun a cikin azumi yake shine as-sa'i kuma kullun a cikin tsayuwar dare yake shine as-sa'imul qa'i to ladan su ake rubuta maka in ka fita wa'azi har ka je ka dawo to ana rubuta ma ladan wanda kullun azumi yake baya tsayawa za a rubuta ma ladan mai tsayuwar dare ko bacci ba yayi ko sati zaka yi ko wata zaka yi in dai addinin Allah ne ya fidda kai ka je ka kama ci gaba to irin wannan alƙawari manzon Allah ya ce Allah ya mashi ana rubuta maladan wanda yake azumi kuma sannan ana rubuta maladan mutumin da yake tsaye wanda dare duk lokacin da zaka dauka shine kamar salis sa'imil qa'im manzon Allah ya ce walau wa tawakkal Allah lil mujahid fi sabilihi in tawafahu Allah ta'ala ya dau nauyi ga wanda yake jihadi domin ci gaban addinin Allah in tawaffahu har in kwanan sa ya kare ya mutu an yudkhilahul janna to Allah ya dau alƙawarin zai higa da shi aljanna aw yarji'uhu saliman ma ajrin aw ghanima ko Allah ya dawo da shi gidansa lafiya kalau tare da gwaban lada ko ganimar da zai samu a wajen wannan yaki hadisi na gaba daga abi huraira radiyallahu an Allah ya kare da shi Allah yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رحمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمع اللون لون الدم والريح ريح المسك ما كان الله كيتا با wani wanda zai ji rauni ko amai wani tabo ko wani wawa kike rauni a jikinsa a wajen yaki ko a wajen jihadi fi sabilillah faci ya zo ranar alkiyama da wannan raunin allawna launud dam a ranar alkiyama wannan raunin iya alama zubda jini amma warihu rihu miski kuma kanshin da zai ke fita daga jikinsa kanshin tararin gidan aljanna ne ana fahimta ya sa iya daga cikin hikimar da dazu nake ce muku su wanda suka yi shahada a wajen yakin musulunci to ba a musu wankan gawa da wannan jinin nasu abu ne su manzo Allah ce idan kiyama ta yi za a tahi da wannan jinin a jikin su kai mai kallon za ga launin jini a jikin su amma kana matsowa ku zaka ji kanshin tararin aljanna a jikin su in dai a hanyar Allah ka ji rauni to it ko da ya warke idan ka je kiyama wannan raunin sai ya dawo danyen sa sannan ko ba ciwo zai ma ba zafi zai ma ba dan Allah ya gwadawa mutanen duniya dukkan su musulmin su da kafiran su cewa jihadi domin ci gaban addinin Allah ba faduwa bane ba sai Allah ya dawo da raunin ana ganin sa da jinin sa da komai amma kuma kanshin tararin gidan aljanna zaki ana fahimta yasa mutuwa a wajen daga addinin Allah gaba ba karamar alfarma bace ko ba karamar farala bace yasa kullun a rayuwarka ka dinga kokarin bawa addinin Allah lokaci ana fahimta ka dinga bawa addinin Allah lokaci awa 24 na dare da yini ka samu awa daya ko abin da ya kama da wannan kace wannan ka sadaukar wajen addini ko zuwa wajen talimat irin wannan ko ka je koyi karatu na littafi a gaban malami ko ka je dai wani abin wani activities na addini kar ka yadda a ce 24 hours din nan baka da lokacin da ka biyo addini a cikin sa sai ka kirga kuma a sati wani lokaci ka biyo addini sai ka kirga a wata wani lokaci ka biyo addini sai ka kirga a shekara wani lokaci ka biyo addini wannan da haka zaka yi wa kanka hisabi domin shiga cikin wannan alkhairin da manzon Allah yake faɗa mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga fitowar rana fiketowar alfijir zuwa yanzu faduwar rana wannan awa 12 13 kafin mu shiga awannin dare wani lokaci ka biyo addini ana ganewa karka ce ai nayi sallah azhar al-asr maghribi wannan dole ne kai yayi dole ne wannan in baka yi baka je ran lahira kai ba musulmi bane ubangiji zai babbaka ka autar jahannama ne duk wanda baya sallah ya mutu wata ce muku masa to sai ga bayan wannan aikin na wajibi da ka saukarwa kanka to kuma wani lokaci ka bawa Allah domin ci gaban addininka wani lokaci ka yanke samu kake jin daɗi kake hutawa kake waye kake yi ka yanke wannan hutun da jin daɗin ka ne malahira da shi wannan iya cikin alamar da ake gane imanin mutum yasa ma'aikin Allah wancan dogon hadisin da yake cewa wa ma taqarraba ilayya bin nawafil bawa ba zai ƙara neman kusanci ga ubangijinsa ba wajen aikin nafilfili hatta akuna sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yabdishu biha har in kana yi wa addinin Allah aiki da lokacinka ko da dukiyarka to manzon Allah yace kana neman kusanci ga Allah ne kana wannan aikin baka daina ba har sai Allah ta'ala ya zama to jinka da kake ji da shi Allah ya zama to ganinka da kake gani da shi Allah ya zama to hannunka da kake kamu da shi Allah ya zama to kafarka da kake takawa da ita manzon Allah yace Allah yace wallahi in ka roƙe ni zan amsa maka in dai ka baiwa Allah lokaci wajen ci da addinin sa gaba to me tambaya zai tambaya ya Allah zai zama jinka ya Allah zai zama ganinka ya Allah zai zama hannunka ya Allah zai zama kafanka to malamai suka ce abinda hadisin yake nufi shine Allah zai kiyaye ma jinka ba za ka ji haram ba ana fahimta Allah zai kiyaye ma ganinka ba za ka ga haram ba Allah zai kiyaye ma hannunka ba zai taba haram ba ba zai yi abinda ubangiji ya haramta masa ba Allah zai kama tsaro da kariya kafanka ba za ta taka ta je gunda ubangiji ya haramta wannan duk alfarma ce duk wani bonus ne bayan ladan da Allah zai ba kuma Allah zai kama tsaro da kariya jinka kullun alkhairi zaka ji idonka kullun alkhairi zai gane maka hannunka kullun alkhairi zai taba ko zai rubuta ko zai kama kafarka kullun alkhairi za ta taka kullun alkhairi za ta taka ana fahimtar wannan to ba abin da yake jawowa dan adam irin wannan alfarmar sai yi wa addinin Allah aiki kuma addinin Allah nan dama ma'aikin Allah iya ce arfuhu bi yadillah wa arfuhu bi aidikum wani sashen sa iya ga Allah ya rike shi da kansa wani bangaren kuma iya gare ku Allah ya ga me za ku yi yasa dama ce ya halice ku ya ba ku dama a duniya linan zura kaifa ta'malu Allah ya ce domin na zuba ido na ga me za ku aikata wani Allah ya bashi dama ta faɗa a ci ya bashi office duk abin da ya rubuta shikenan ya zama doka to Allah ya baka wani a matsayin ka na musulmi ya zuba ido bai za ka yi wa addinin Allah wani Allah ya bashi dukiya ta kuɗi zai iya abubuwa da yawa da wannan dukiyar sai Allah ya ce na zuba maka ido na ga me za ka aikata wani Allah ya bashi ilimi ya ce na zuba ma ido na ga me za ka yi da wannan ilimin naka wani Allah ya bashi ƙarfi da lafiya da lokaci sai Allah ya ce na zuba maka ido na ga me za ka yi da wannan lafiya taka kine ne nan zura kaifa da amalu kar ka dau aikin addini kawai sai malamai sai alarammomi sai limamai a'a har kai ma har ni ma dukkan mu musulmai ne kuma dukkan muna fata mu fadi mu mutu mu samu aljanna to wannan shine aikin da ake samu aljanna da shi ware lokacin ka biyo addini ware dukiyar ka biyo addini ware damar ka da Allah ya baka kai wa addinin ka aiki da wannan damar a kullun kamar ga mu da yan boko da yawa bambancin mu da wanda ba mu ba a wannan kasar wanda suke bin addinin kiristanci kowa zai iya baka labari da tarihi cewa in su suka samu wata dama ko ta kwana ɗaya ce wala sai sun kawo ci gaba a addinin su ko ka sani ko baka sani ba ko directly ko indirectly duk muna da tarihi gashi demokradiya wacce rijim din da ya wuce ai akwai gwamnan Kaduna da ya mutu ko da ya mutu a hadarin jirgin sama ne ko wane gwamna ne a baya ko wanda kai an dau wannan mu da son muka an bashi mataimakin Obasanjo ne ko ko Goodluck ne ban ji ba a ai sai da aka sai da shi barin kujerar da musulmi yayi Goodluck ne zama mataimakin sa ko ki na mu son mu to da aka biya ya ko iya deputy gwamna aka bashi rikon gwamnan jihar Kaduna ko je ku nemi masu hankali masana tarihin jihar Kaduna dan lokacin da ya koya dauka iya mulkin jihar Kaduna ku ga irin ta'annadin da yawa musulmi da kuma irin damar da ya bawa yan addinin su duk da cewa bai tsawon kwana ba duk da cewa hadarin jirgin sama ya fatsi ya mutu amma dan wannan lokacin da ya dauka yan watannin da yi wallahi in wani musulmi ne sai ya shekara 50 bai yi addinin sa wani aikin ba wannan shine kaida da suke yi su sun yadda duk damar da Allah ya ba su sun ciyar da addinin su gaba ku duba wajen recruitment na sojoji ko yan sanda ko wani immigration ko wani waye in dai da nasu agun to ba yanda za a bi wa nasu alfarma ba amma mu sai kudi hika siyar sai ka ce ga candidate amma ko wani candidate kaza za a baka a baka kudin me za ka yi da shi za ka mutu ka bar shi ne kawai amma su sun yadda su ba da lokacin su da damar su jin addinin su amma da yawa daga cikin masu samun dama daga cikin ƴaƴanmu ƴan uwan mu musulmai ba su amfani da wannan dama ba su amfani da ita sai kuma ta wuce zuwa nan da dama amma in kana so ka ci riba ka waiwaya bayan ka mutu ka ji dadin kujerar da Allah ya baka to kafin ka so kai wa addininka aiki da ita in kana so ka waiga baka yi nadama ba baka yi kukan zuci ba bayan Allah ya baka dama to wannan damar ya zamto kaiciyar da addinin gaba da ita kafin ka bar mu wannan shine riba kawai shine ba za ka yi nadama ba za ka yi dana sani ba amma duk damar da Allah ya baka in dai baka yi wa addininka aiki ko ƴan uwanka musulmai aiki da wannan damar ba wallahi sai ka yi nadama da ita sai ka yi kukan da ba zai maka amfani ba sai ka ci harshen da ba zai maka amfani ba to so duk inda suke haka suke amma mu kuma ga daman nan ga yawan nan ga kazan nan amma ya tafi a shirmi da aikin banza ba mai yi wa mutanen mu ba mai yi wa addinin Allah ta'ala ya farkar da mu ya ba mu ikon yi wa addinin mu aiki sai malai yake cewa malai yake cewa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa yawa zaka tashi launin jini kuma kanshin sa na almiski an abi ayyub al-ansari sahabi abi ayyub al-ansari Allah ya kare da shi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghadwatan fi sabilillah aw raha aw rauha sammakon safi domin daga addinin Allah gaba ko sammakon yamma domin ciyar da addinin Allah gaba khairum mimma talat alaihi shams wa gharabat yafi alkhairi kan dukkan wani abin da rana za ta fito ta kansa yafi alkhairi kan dukkan wani abin da rana za ta fada ta kansa ma'ana dai yafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi ana fahimta kai sammako bayan asuba ka dan tafi domin yawa addinin Allah yake ko ka tafi bayan la'asar kafin magriba domin yi wa addininka aiki to manzon Allah ya ce alkhairin da zaka samu a gun Allah yafi abin da ke cikin duniya kaf da duniyar kanta da abin da ke kanta gun Allah in dai kai musulmi ne ai zaka yi sha'awar wannan zaka yi kwadayin wannan to ga damar yar ka dan ce ba wani lokaci bane mai so akhrajahu muslim hadisi na gaba an Anas bin Malik daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadwatun fi sabilillah aw rauha sammakon safe domin ciyar da addinin Allah gaba ko sammakon yamma domin ciyar da addinin Allah gaba khairun min ad-dunya wa ma fiha alkhairin sa gun Allah yafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi akhrajahu al-bukhari wannan hadisin imamu al-bukhari ya fito da shi hadisi na gaba an abi qatada al-ansari daga ba qatada al-ansari Allah ta'ala ya kare da shi Ali ke cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hunain mun fita tare da manzon Allah zuwa ga hunain hunain wani sunan gune an yaki yakin hunain wanda qur'ani ya zo mana da wannan labarin bayan garin madina ne kilomita bai fi 4 zuwa 5 zuwa 6 ba wa zakara qissa hiya ambaci qissar yakin hunain ya ambaci qissar abin da ya faru fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man qatala qatilan daga cikin ku musulmai duk wanda ya kashe wani daga cikin kafirai ya kashe shi lahu alaihi bayyina kuma akwai shaidar da take nuna cewa wani sahabi shi ya kashe wani kafiri falahu salabuhu to duk makamin da ke jikin kafirin to iya musulmin da ya kashe shi mallaki shi ana fahimta wannan wani wata kwadaitarwa ce da ma'aikin alaki wa sojojin musulunci bayan ganimar da za a raba bayan an kammala yaki to kafirin da ka kashe in garkuwa gare shi jikinsa in bindiga ce in wani wuka ne in wani kori da baka ne in dai kai ne ka kashe shi to wannan makamin nasa mallakar ka ne manzo Allah ya ce kai za a bawa shi naka ne ana fahimtar wannan to falahu salabuhu in ji manzo Allah cewa makamin sa da yake yaki da jikai ne ka kashe to makamin ya zama mallakar ka qalaha thalathan manzala sai dai fado wannan su uku ya mai ya fada ya maimaita ya saki maimaita an salama bin al-aqwa daga sahabi salama ta bin al-aqwa radiyallahu anhu Allah ya kare da shi qala yace atana annabi sallallahu alaihi wasallama ayn ko kuma atana annabi sallallahu alaihi wasallama ayn min al-mushrikin manzala sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya samu wani dandazon mushrikai wata cibiya ta mushrikai inda suke taruwa wa huwa fi safarihi a lokacin manzon Allah iyayen yin tafiya fajalasa inda ashabihi sai yazo ya zauna ga sahabban sa yake ba su labari yatahaddathu yana ba su labari cewa ai naje daidai gu kaza akwai rindinan mushrikai suna cewa kaza suna tafadar maganganu basu san ina jin su ba manzon Allah basu san manzon Allah bane fa qala annabiy sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ware ɗaya daga cikin mushrikai ya ce wana wana mai kama kaza mai suna kaza utlubuhu kuje ku neme shi waqtuluhu kashe shi an gane ko utlubuhu waqtuluhu ya siffanta musu wani mutum daga cikin mushrikai mai fatsar wata magana sai ce kuje ku neme shi duk inda yake ku neme shi ku kashe shi a fakatalahu fanaffaliyani salbuhu sai shi wancan sahabi Salmata bin al-Aqwa yace sai suka neme shi sai Allah ya bani nasarar na kashe shi sai manzon Allah ya kara min da makamin jikinsa duk makamansa aka ce an mallaka min shi ana fahimta fi riwayatin fa kala man qatala ar-rajula duk wanda ya kashe wannan mutum yazo da alif da lam domin ma'arifa ne sanannen mutum ne ko manzon Allah ya kwatanta musu shi duk wanda ya kashe wannan mutumin da na kwatanta muku shi fa qalu ibn al-aqwa ko ko man qatala ar-rajula waye ya kashe shi a cikin ku wannan wanda na siffanta din nan wannan mutumin da na ba ku umarni ku nemo ku kai waye kashe shi qalu he sahabbai suka ce ibn al-aqwa ai ibn al-aqwa Salamata shine ya kashe wannan mutum ya rasulullah shine ya kashe shi a sai ke cewa sai suke cewa ibn al-aqwa ne kai shi qala lahu salabu ajma sai ce duk abin da ya mallaka na makami ku tattaro ku bawa Salama bin al-aqwa ya zama mallakarsa hadisi na gaba daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu qala abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba asa ko kuma ya ce shi abdullahi dan umar ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya ila najat manzon Allah ya tura wutar rindinar raki zuwa ga najat kasar najat can wajen palestine ne na yanzu tun daga makka he tura su can su je su yaki ana cewa sariya ko saraya rundunar da manzon Allah ya tura a tafi yaki amma ba shi a ciki yakin ana ce masa saraya ko sariya amma yakin da manzon Allah da shi aka yi ana ce masa al-ghazwa al-ghazwa ya sake cewa ghazu badrin domin da manzon Allah aka yi ko ghazu uhudin da manzon Allah aka yi wannan yakin ko ghazu hunain da manzon Allah aka yi duk yakin da manzon Allah a cikin sa aka yi to ana ce masa al-ghazu ana fahimta to wannan runduna da ya tura ta yaki ba shi a ciki fa kharajtu fiha abdullahi dan umar ke sai muka fita muka je gunda manzon Allah ya tura mu fa asabna iblan wa ganama da muka je sai muka samu raquma da dabbobi na ganima an gane ko fa balagat suhuma amuna aisna 10 ba'ira sai zo an ba mu labarin cewa mu ganimar mu mun samu raquma guda 12 duk ganimar mu ce wa nafalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'iran ba'ira to mu wannan adadin mutane 12 sai manzon Allah ya kara mana da raqumi dai yace ku ku kara wannan ma'ana manzon Allah iya nuna cewa duk wanda yi bajinta bayan an raba ganima ta kowa da kowa to akwai yura masa gari ana fahimta wannan kuma ya halatta ko yanzu ne ana raba wani abu equally haka to sai a gun akwai wani wanda yi jihadi kokarin sa ya bayyana domin karfafa gwiwa sai a masa wata kyauta daga ciki to haka ma'aikin Allah ya wasu Abdullahi dan Umar yace bayan an raba ganima kuma sai yace mu din abin mu da raqumi dai a kara mana ana fahimtar wannan wa anhu daga Abdullahi dan Umar ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale ke cewa idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin idan Allah ta'ala ya hada mutanen farko da karshe a ina kuma yaushe tambayar ku nake eh alahira kuma rana da kiyama ko shine qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmi ma'lum kiyama da dadamar kallo da an yi kallo jama'a sai dai babu damar kallo li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'ani yughni kowa ta kansa ta kansa yake Allah ya ce tun daga annabi Adamu fa har zuwa dan adam na ƙarshe a duniya sai Allah ya tara mu a guda har wannan ada wanda kake jin labari a Qur'ani da Samuda wannan da Fir'auna da mutanansa da Karuna nan da waye da waye duk sai an tara mu jumlatan wahida a guda shine kul innal awwalina wal akhirina kace musu da mutanan farko da na ƙarshe Allah ya ce lamajmu'una wallahi sai na tara su a guda wannan lamun da lamul qasam ne Allah rantsuwayi sai ya tara mu kafatanin mu a guda yace ila miqati wa ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne a gun Allah ne yinin alkiyama kuma hadisi ya tabbata kan cewa idan Allah ta'ala ya sa kiyama ta tashi aka busa kaho na farko kowa ya mutu aka shafi lokaci aka saka bawa mala'ikan busa kaho dama ya sake busa kaho karo na biyu kuma kowa sai ya tashi busa kaho karo na biyu ne zai sa kowa ya fita daga kabarin sa kuma manzon Allah ya ce ana awwalu man shakka alaihi al-qabr ni ne farkon wanda kabari zai tsage na fito daga cikin kasa manzon Allah zai fito iya kade kura daga cikin sa iya ce subhanallahi walhamdulillah ana fahimta shine farkon wanda kasa za ta dare ya fito daga cikin ta sannan kuma kowa kuma sai ke fitowa kasa za ta bude yawmi yakhruju min al-ajdasi sira'an ka'annahu ila nusbin yufiru Allah ce ran da za mu sa su fito daga cikin kaburburan su kasa ta dare kowa yana fitowa kaga mutane yanda kasan aman su ake kowa fitowa yake to wannan yinin bayan an yi wannan duka Allah zai sa mu taru a gode duk mutun dan adam zai taru a gode a filin ma'ashar bayan duk mutane sun taru a gode sannan sai Allah ya sake taso aljanu kuma aljanu su ma tun daga na farko har na ƙarshe sai su zo sai su kafa sahunsu a bayan mutane kuma mutane suna tsakiya aljanu sun zo sun kewaye mutane ana fahimtar wannan sannan sai mala'ikun sama ta daya sai Allah ya ce su sauko hiskewaye aljanu sai mala'ikun sama ta biyu su sauko hiskewaye mala'ikun sama ta daya duk ba fili kiyama za a yi wannan ba sai mala'ikun sama ta uku su sauko hiskewaye mala'ikun sama ta biyu haka har mala'ikun sama ta bakwai su ne na ƙarshe sai su sauko hiskewaye mala'ikun sama ta shida mutane muna tsakiya shine Allah yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ard tanfuzu Allah yace ya ku taran aljanu da mutane duk wanda yake da dama da iko ya ga gun gudu zai shiga kasa ya buye ko zai gudu sama ya buye Allah yace ya bashi dama ya tafi Allah ya baka dama yace in ka ga mafaka ko gun gudu daga nan gun da kake Allah ya baka dama tafi ka je ga buya ko a yanzu ne aka sa jami'an tsaro da makamai sun gewaye wa akwai wanda sai fita ba wanda sai fita balantana mala'iku ga aljanu suna gewaye da mu ga mala'ikun Allah hasahu bakwai a bayan mu yace famfuzu duk wanda yake ganin damar zai gudu ya gudu ga hanya nan Allah da kansa yace la tanfuzuna illa bisufa ba wanda yace bar wannan gun lafiya sai mutumin da yazo da sultan to sultan nan suka ji ne kaje da tauhidi gaban Allah kaje a rayuwarka ba shirka ko kaje ka tsaya akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine kadai zai kubutar da kai daga wannan gun kun ga aikin ba karamin aiki bane ana fahimtar wannan domin abin da zai faru a wannan yinin ya sa manzon Allah da yazo aka binne wani mutum da shi ya tsaya kan kabari da sahabbansa sai ce limisli haza falyamal alamil saboda irin wannan abu saboda irin wannan rana ku wanda rayuwar ku take ba ku mutu ba duk wanda zai yi aikin alkhairi zai yi aikin alkhairi saboda irin wannan yinin saboda abin da zai je ya dawo a wannan gowa ku je ku aikata alkhairi kafin lokacin ku Usman dan Affan Allah ya kare da shi wata rana an binne wani mutum ya mutu lokacin sa bayan an binne shi iya kan kabari Usman dan Affan ya dinga kuka ya dinga kuka har hawaye jika masa gemun sa sahabbansa a lokacin suka ce ya khalifata rasulullah mai biki ka ya khalifan manzon Allah me baka kuka haka sai ce inni sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaku Usman dan Affan ya ce ni da kunni na naji manzon Allah iya cewa sallallahu alaihi wasallam innal qabara awwalu manazilil akhirah ya cewa kabari shine farkon masaukin lahira farkon masaukin lahira shine kabari yace idan kabari yayi kyau to abin da ke gaban sa yafi shi kyau idan kabari yayi muni abin wanda ya shiga to abin da ke gaban wannan yafi shi muni wannan maganar Usman ya tuno ya dinga kuka gaban kabarin wani bawan Allah to amma yake duba abin da yake faruwa a magabarta aji binne wani bawan Allah da ya mutu karaka shi a binne shi amma koma gefe kuna tattaunawa siyasa ko duniya da wani alhinin lokacin ma ba za ka yi ba dama dama wannan akwai wanda zai je magabata da niyyar sata ya ga wani ya je mashin din sa ya dan je nesa da mutane sai dauke ya gudu ya ga wani ya je fa wayar sai dauke ya gudu ya ga wani ya je takalmin sa ana kokarin binne wani ya dauke ya gudu shi fa koi ana iya cikin fa wanda ya tabbata za ka kashe wannan gun abin da ji ba ko yanzu kuma kamar ina ganin wani ba a waya ko gaskiya ne ko kuma ba haka bane yan media ne suka hada wani irin masu kwacen kayan mutanen nan ya samu wata mata ya kwace mata jaka ya gudu iya tsallaka titi ga mota ta bige shi mudawu wallahi tallahi eh yayi sa yayi sa ta yi yayi sa ta a matsayin barawo zai tashi a gaban Allah kaga dai bai ce bai sha ba amma ya aikata aiki last a rayuwarsa ya cika da mummuna aiki yasa rayuwar nan bata da tabbas ga yanwa kullum mu dinga kiyaye kanmu a gun alkhairi mu dinga tattalin wa kanmu alkhairi daga kashafa a kaganka a gun da ba daidai ba ta bar gun daga ce dan ya ja ka kayi mantuwa kaganka a wani guda Allah bai so ko an ka muta a wannan gun akwai zargi a kanka ka taka bar gun wannan shine hikima hine dabara dan lokacin nan wannan tamat ta karshe ba wanda ya san me za ta zo masa yasa kullun ka dinga engage na lokacin ka cin aikin alkhairi neman abinci ne aikin ka kiyaye bayan nan zumunci zaka yi bayan nan kaza ne bayan nan gunzo gun karatu ne ka zamto duk wannan da shine ma mai rayuwarka amma kar ka yadda ka bar wani lokacin shakatawa ko lokacin sharholi a cikin rayuwarka wallahi idan Allah ya karbi ranka a wannan gun to duk wannan aikin ka na baya ta ba ya zama aikin banza ne tunda an ce dama wannan innamal a'malu bil kawatim aikin karshe result din karshe na rayuwarka da za a dauka mai sabi gobe alkiyama mu dinga kokarin nemawa kanmu alkhairi a gun Allah an bayyana wannan to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa fa asabna aiblan wa ghanaman sai muka samu wannan rahukumi sai manzon Allah bayan araba sai yace kuma ko kuma mun zo wannan hadisin ko iza jama Allahu al-awwalina wal-akhirina idan Allah ta'ala ya tada mutane na farko da na karshe duka yurfa'u li kulli ghadirin liwa dukkan wani mayaudari Allah zai sa daga mai tutu su ta yaudara duk wani mayaudari wanda ya yaudara al'umma ya ci amanar su to Allah zai sa daga mai tutu ya yaudara a dinga yawo da shi a filin alkiyama wannan shine aka bashi sakon ku daga Abuja bai kama ku ba ko ba gaskiya bane shine yaudara mana karamin sako ko babba indai baka isar da shi gun da aka ce ka kai ba wallahi sai an daga ma tuta kiyama haka manzon Allah ya faɗa ga hadisi karba dukkan wani ha'ini da mayaudari to akwai tutar da za a daga masa a lahira duk wanda ya ga wannan tutar ya san halin sa wannan mayaudari ne ya ci amanar al'umma ya shuce su ya yaudare su to ga irin kuma karshen sa nan ya zo a gobe alkiyama an fahimci wannan sai ma'aikin Allah yake cewa fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan aywana dan wane shi wannan yaudaran sa ce fa abinda yayi ne wannan gashi nan an bashi sakon ku daga Abuja bai kawo ba an ce akai bai kai ba an bashi ya kawo bai kawo ba kaza da kaza da kaza Allah ya sa mala'iku su dinga yi wa mutane bayani an bashi kaza ma lokaci kaza bai kawo ba an kara masa kaza ma bai an bashi kaza bai kawo ba shine hadhihi ghadratu fulan bin fulan yaudara sa ce wani dan wani dauka bashi amana huka dora shi ya tafi to ga irin abin da ya muku ga yaudara sa ta farko ga ta biyu ga ta uku a dinga lissafa yaudara sa dai kine ghadartu fulan min fulan Allah ya tsare yasa bayin Allah na kwarai gudun mulki suke wallahi ba sa so domin sun san hadarin sa hadarin sa ba na gaske bane hadarin sa ba karamin hadari bane dashi amma da yake yanzu mutane duniya ce a gaban su ta kowane fage ko mulkin ake nema akwai alƙali Iyaz ba ma wani shugaba na gaba ɗaya za a nada shi ba alƙali alƙalanci za a bashi da ya tabbatar da kan cewa shi ake nufin abiya alƙalancin ko su yi gurjeji ya buya ya kwana da kwanaki ba a gan shi ba can da zai dawo sai mai da kansa wani shaya-shaya-shaya ka yi samu irin icen nan yadda yara suke dokin kara kai su yi shigo gari da dokin kara iya ta gudu don a ce a wani ayya za a kara ba shi alƙalanci a wani ayya ba zai alƙalanci ba wallahi saboda haka yi wannan domin ya gujewa wannan matsayin kare haushi domin iya ganin in ya je gaban Allah me zai ce masa me zai yi a wannan matsayin da Allah ba shi ga Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu lokacin da iya khalifa wani jaki shi aka bace labarin ya fadi tsakanin Makka tsakanin Madina da Iraq iya tafiya wani bawan Allah ya labta jakinsa kaya sai jakin ya tattabe ba an ce Umar ɗan Khattab wani ya iya kuka ranar idan ya je lahira me zai ce wa Allah a gwamnatinsa jaki ya fadi a hanya iya tafiya ya tattabe ya fadi wata wani me zai fada wa Allah a gobe da kiyama to wannan fa shine da magabata suka bayyana mulki ba guje masa suke ba sa su domin irin hadarin da ke karkashe shi to ga dai irin abin da manzon Allah ya fada dukkan mai yaudari za a daga mai tuta sarana alkiyama ya yaudare ku kaza ya yaudare ku kaza hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa shine daga shi dai Abdullahi dan Umar Allah ya kara yarda da shi yake cewa anna imra'atun wujidat fi ba'd maghazi cewa a wani yaki sai aka samu wata mace aka kashe ta manzo Allah ya ga gawar wata mata an gane ko maqatulat an kashe ta mace ce fa ankara nabi sallallahu alaihi wasallam qatalul nisa wa subiya sai manzo Allah yake inkarin kar a kashe mata da yara a wajen yaki ko da yaki aka fita ana gwabzawa to indai an ga mace kar a kashe ta an ga karamin yaro kar a kashe shi an ce sai dai in mutum ta dauko makami tana nufin ta zo ta kashe ka to za ka kare kanka ana fahimta amma in dai mace ce a cikin rundunar yaki tana bin bayan kafirai ko da kun kashe kafirai su ba za ku yi su kaga anan ahi ba wanda ya biwa mata da yara yanci ga musulunci ana fahimta yan boko mu musulmai ku dinga daukan wannan kuna rubutu a kansu inda ake bata musuluncin iya danne ya haƙin mata iya danne haƙin yara to ga abin da manzo Allah ya faɗa ko yaki aiki na musulunci da kafirci to banda kashe yara banda kashe mata wani addini ne zo da wannan sai musulunci ana fahimta ku dinga daukan wannan kuna mayar musu da raddi in an yi rubutun batanci ga musulunci da irin wannan ake mai da martani ayi mu addinin mu ga irin abin da yake game da mata ga abin da yake game da yara manzon Allah ta rana ana sallah sai ji wani yaro iya kuka da yake lokacin sa akwai masallacin mata a baya suna sallah tare da maza da ya ji yaro iya kuka sai sallama da wurin sallah sai ce nayi niyyar sallah na zan tsawaita karatu na ja karatu da yawa amma jin yaron nan iya kuka sai na takaita sallar domin na sallame uwarsa ta kula da shi wannan ba yancin yara bane ba da kuma mata ba sa gado ba zuwan musulunci ne biwa mace za ta gaji babanta in ya mutu za ta gaji mijinta za ta gaji danta amma kafin zuwan musulunci wallahi ba sa gado su kansu ma gadar su ake duk wannan yan boko musulmai ku dinga daukan wannan kuna rubutu a kai shi amma a dinga yi wa musulunci shari da kage ana bata shi dan kara fahimci shi ba daidai bane Allah ya sa mu dace mun zo gunda zamu samu matsaya insha Allah kuma in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kammala wannan littafi in Allah ya yarda wannan shine darasin mu na kusa da na karshe darasin mu mai namba ta 49 in Allah ya sa muka yarda da sina musun chip zamu shika wannan littafi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ta'ala da mu da su ka sanya aljanna ce makomarmu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka shiryar da mu da zuriyarmu ya Allah ka dora mu a tabarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka ka shiryar da mu da zuriyarmu ya Allah ya Allah ka dora mu a tafarki madidici ya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma Allah ƙara mana lafiya da imani ya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka ƙaro mana ruwa mai alkhairi mai yawa mai albarka Allah ka raba mu da fari da kwari da duk abin da zai kawo mana matsala game da wannan damuwar Allah ka ba mu tsaro da kariya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta mu da wannan jiha ta mu da sauran garuruwanmu na musulmi. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Dukkan mai nufin wannan al'umma ta musulunci da shari da kagi, Allah ka mana magani insha Allah. A boye yake ko a fili mun sani ba mu sani ba, Allah ka ba mu kariya. Allah ka taimaki musulunci da musulmai. Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Muna addu'a duk wanda ya zo wannan masallaci, Allah ya biya bukatunmu na alkhairi. Din mai jin sautin mu a gidaje mata ne da masu kallon mu ta bidiya, duka muna yi wa junanmu addu'an alkhairi. Allah ta'ala ya karba ayyukan mu. Allah kuma ya biya bukatunmu na alkhairi. Muna ƙara addu'a ga ƴan midiyar mu, Allah ta'ala ya karba ayyukan su na alkhairi. Lokacin su da suke bayarwa da dukiyar su domin daga wannan addini gaba, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya ga cikin tsarin su ya sanya albarka a rayuwarsu. Muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallacin, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya biya bukatunsa na alkhairi. Allah ya jika mahaifansa da namu. Allah ya shirya da zuriyarsa da namu. Allah ya kara masa budi cikin samunsa. Allah ya bashi kariya da tsaro daga dukkanin cutarwa. Da mu da shi duka, Allah ya karba mana ayyukanmu na alkhairi. Allah ya raba mu da dukkanin shari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.